Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da mita 102.5. Sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalar duk a jamhuriyar Niger. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa ƴan awarin ƙasar kamar shida da wani jami'in ƴan sanda guda ne suka rasa rayukansu a wani hari da ƴan awarin suka kai wa wata barikin ƴan sandan ƙasar. Haka kuma Salihu Garba zai gabatar muku da shirin sana da rashin tayi. Daga nan kuma sai sharhin jaridun Najeriya, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka ajiye mana akan na'uranmu. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Sabbin zanga-zanga sun barke jiya Lahadi a fadin duniyar musulmi da larabawa na nuna rashin amincewa da shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke ta amincewa da birnin Quds a matsayin babban birnin kasar Isra'ila. Sai da jami'an tsaron Lebanon suka watsa ruwan zafi da barkonun tsohuwa a wajen ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Beirut don dakatar da 'yan Lebanon da Falasɗinawa masu zanga-zanga waɗanda suka yi ta jifa kan ofishin jakadancin Amurka, suka kuma kona wani mutum-mutumin ɗin Trump da kuma tutocin ƙasashen Amurka da Isra'ila. A ƙasar Indonesia, wadda tafiyar musulmi a duniya, dubban mutane sun yi ta zanga-zanga a harabar ofishin jakadancin Amurka da ke Jakarta, babban birnin ƙasar. An yi kuma ta zanga-zanga a ƙasashe irin su Jordan da Turkiyya da Pakistan da Malaysia da Masar da kuma yankin Falasɗinu mai makwabtaka da Isra'ila. Kafin ya bar ƙasar jiya don ganawa da shugabannin ƙasashen Turai, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi Allah wadai da abin da ya kira munafurcin waɗanda suka yi ta suka kan shawarar da Trump ya yanke ta daga ofishin jakadancin Amurka zuwa birnin Quds daga birnin Tel Aviv, inda ofishin jakadancin akasarin ƙasashe suke.
An bayar da wani sabon umarnin kwashe mutane a karamar hukumar Santa Barbara da ke kudancin jihar California da safiyar jiya Lahadi, yayin da wutar daji mafi girma da jihar ta taba gani ke barazana ga garuruwa da dama da ke a bakin gaba. An umarci mazauna Cafeteria da Montecito da su tashi tun safiyar jiya Lahadi, yayin da wutar da ake wa lakabi da suna Thomas ke daɗa bazuwa zuwa birnin Santa Barbara, mai tazarar kilomita 160 yamma da birnin Los Angeles. Mutane kimanin 88 aka kwashe, wato 88 aka kwashe zuwa yanzu saboda barazanar wutar Thomas, wadda hukumar kashe gobara jihar ta ce ta sha kan kashi 15 cikin 100 zuwa daren ranar Asabar.
Daɗaɗɗen ɗan majalisar dattawa daga jihar Alabama, Richard Shelby na jam'iyyar Republican, ya faɗi jiya Lahadi cewa jihar na buƙatar abinda ya zarce zaben Roy Moore, wanda shi ma ɗan Republican ne, saboda an zarge shi da yunkurin lalata da 'yan mata ƙanana shekaru 40 da suka gabata a lokacin yana mai shekaru sama da 30. Shelby, wanda ya shafe shekaru 30 a majalisar dattawan, ya gaya ma kafar labarai ta CNN cewa tinima ya kada ƙuri'a irin ta 'yan nesa a gabanin zaben da za a yi gobe Talata, inda ya rubuta sunan wani wanda ya kira wani daɗaɗɗen ɗan Republican mai mutunci wanda ya ƙi bayyana sunansa. Babu yadda za a yi in kada ƙuri'a ma Roy Moore, ban kada ƙuri'a ma Roy Moore ba. Zan so in ga wani ɗan Republican na daban a kan wannan kujerar, kuma zan tsaya kan wannan matsayar, a cewar Shelby, wanda ya ƙara da cewa ba zan zaɓi Democrat ba, ba zan zaɓi Democrat ba, kuma ba na bayar da shawara a zaɓi Democrat, to amma ba zan zaɓi Roy Moore ba. Cikin 'yan kwanakin nan, Trump ya ƙaddamar da gagarumin yaƙin neman zaɓe Moore, yana mai yin watsi da zarge-zargen aikata lalata da ake masa da kuma yadda aka taba sauke shi har sau biyu a matsayin babban alkalin kotun kolin jihar Alabama saboda ya ki yayi biyayya ga hukuncin kotun tarayya.
To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan adawar kasar Kenya sun jinkirta wato shirin su na kaddamar da shugaban su Raila Odinga wanda ya kabarce mazaban da aka yi a watan Oktoba a cewar jami'ar sa a jiyar Lahadi. A da hadakar nasa ta yi shirin kaddamar da Odinga a matsayin shugaban kasa na kwatance kawai gobe Talata zagayowar ranar samun yancin kasar Kenya makonni biyu bayan da aka rantsar da shugaba mai ci Uhuru Kenyatta na wa'adi na biyu. Hadakar nasa ta ce an yanke shawarar ne bayan tuntuɓa da tattaunawa wadda aka yi da wasu magabata a ciki da wajen kasar ba tare da ambatar sunan ko ɗaya daga cikinsu ba. Attorney General ɗin Kenya ya faɗi a makon jiya cewa duk wani bikin kaddamar da shugaba na kwatance na iya janyo tuhumar cin amanar ƙasa ga Odinga wanda laifin hakan a ƙasar Kenya shine kisa.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce lokaci na fi ƙurewa na warware rigimar yankin ruwan Koriya cikin lumana. Jeffrey Feltman, ƙaramin sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ɓangaren siyasa, ya ziyarci Koriya ta Arewa a wannan satin, inda ya gana da ministan harkokin waje Ri Yong-ho da kuma mataimakin minista Park Yong-kook.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, wasu 'yan awaren ƙasar kamar shirya da wani jami'in 'yan sanda guda ne suka rasa rayukansu a wani hari da 'yan awaren suka kai wa wata barikin 'yan sandan ƙasar a garin Manfi. Ga Babaya ko Makeri da fasarar rahoton Moki Edwin.
Ministan yaɗa labarai kuma mai magana da yawun gwamnatin Kabaru Isa Chiroma ya ce a daren ranar Alhamis ne ɗaruruwan matasa ɗauke da bindigogi da adduna da masu suka kaiwa wani ofishin 'yan sanda hari a yankin masu amfani da turancin Ingilishi a kudu maso yammacin garin Manfe. Chiroma ya ce an kashe ɗan sanda ɗaya an kuma jiwa wani rauni yayin da yawa daga cikin maharan suka ji mummunan raunuka.
Five terrorists were shot dead by the defense forces.
Jami'an tsaro sun harbe maharan biyar har lahira a lokacin da suka mayar da martanin da 'yan bindigar kimanin 200 suka kai a barike 'yan sandan Manfe. Wannan shine hari na uku da aka kai a Manfe da makwarciyarta Enyomo Jog, wanda a cewar gwamnati an kashe akalla sojoji da 'yan sanda guda bakwai, kana wasu da dama kuma suka jikata. Mazauna yankin sun faɗa cewar akalla sojoji 16 ne aka kashe a wurin. Julius Ayuk Tabe, ɗan asalin garin Enyomo Jog, shine mutumin da ya faɗa cewar shine shugaban Ambazonia na farko, sunan da aka ba hukumomi na sabuwar ƙasar da 'yan awari suka kafa. Julius Ayuk Tabe yana zaune ne a Najeriya makwabciyar Kamaru, inda a cewar ministan yaɗa labaran Kamaru Isa Chiroma ke faɗin cewa ana horar da mayaka.
Over 10 young people traveling to Nigeria to be enrolled by terrorist gangs were arrested near the border.
An kama wasu matasa sama da mutum 10 a kusa da iyakan ƙasar suna kan hanyarsu zuwa Najeriya su shiga ƙungiyar 'yan ta'adda. Jim kaɗan sai aka kama wani mutumin da ake ganin shine dalilin rashin makamai na 'yan awarin kuma an kwace makaman yaƙin nasu. A cikin wannan makon jakadan Najeriya kuma wakilin shugaba Muhammadu Buhari na musamman a ƙasar Kamaru Lawan Garba Gashagar ya kai wa shugaban Kamaru Paul Biya ziyara kuma ya ce za su yi haɗin gwiwa wurin yaƙi da 'yan ta'adda. Najeriya bata goyon baya kuma bata bada ƙwarin gwiwa ga wani mai adawa da gwamnati ko wani rukunin masu neman warewa, kuma za mu shawo kan wannan al'amarin.
Nigeria is not in any way supportive or encouraging the dissidents or
successors. Rikici a yankunan arewa maso gabashi da kudu maso gabashin Ingilishin Kabaru ya faro ne a cikin watan Nuwamban bara, lokacin da lauyoyi da malaman makarantu suka gudanar da wani yajin aiki don kawo ƙarshen abin da suka kira wuce gona da iri na yin amfani da harshen Faransanci. Tashin hankali ya ɓarke yayin da 'yan awarin suka nemi a basu 'yancin cin gashin kai. An rufe makarantu a yankunan da dama a ɓangaren masu amfani da harshen Ingilishi. A watan Oktoba wannan shekara ne 'yan awarin suka ayyana samun 'yanci na ƙasarsu da suka kira ta Jamhuriyar Ambazonia, kuma suka kira sojoji da su ajiye makamansu su basu haɗin kai ko kuma su fice daga yankunansu. tuni aka kashe sojoji da 'yan sanda 12 a yankunan biyu na masu amfani da harshen Ingilishi. Shugaba Paul Biya ya dade yana fadan cewar ba zai bude wata tattaunawa ba akan kafa wata ƙasa, kuma ya ce kamaru ƙasa ɗaya ce ba ta rabuwa. Kungiyoyin 'yan awarin sun fada a shafukan sada zumunta cewar abu ɗaya da suke jira shine tattaunawa da shugaba Biya akan ballewar su daga ƙasar Kamaru.
To madalla a gai da Baba Yakubu wato da fassarar rahoton Moki Edwin Kinzaki. Ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC, kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. To madalla yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 2:12 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Daga nan birnin Washington DC ne Salo Garba ke muku maraba da kasancewa da mu a shirin da rashin ta yi. A makon jiya kun ji bayanin bakinmu wato Alhaji Adamu Mu'azu Modibo da Malam Shehu Aliyu da Alhaji Sani Aliyu Dutsunma akan kasafin kuɗi da cin bashi. To yau za su yi mana bayani ne akan sabuwar hanyar cin bashi da za ta taimaki ƙasa da tattalin arziki, wato abin da ake kira sukuk. Ga wakilin murar Amurka da ke Abuja, Madina Dauda da firar.
To Alhaji Sani, barin dawo gare ka da aka yi maganar sukuk na azaza ka tsoma baki ne ka ce a'a kaza a'a. Menene alfanun wannan fanni na sukuk da har aka samu yanzu naira biliyan 100? Ni ina ga kaman biliyan 100 na kaman karamin kuɗi ne.
Tattalin arzikin da Buhari wallahi wallahi ni a zuciyata yayi daidai, amma kullum ni kan faɗi wadai idan ka bi hanya ɗaya bi ka bi hanya su ɗaya ka bi ta su biyu ka bi ta su uku ba ta ga abun nan ɗaya ba, ya kamata ka kallacin wannan hanya za ta fishe ka. Ba Obasanjo yayi wani kuka wanda kukan nan ya shiga duniya. Najeriya ta je ta ci bashin biliyan 5 kamar wanda muke nema yanzu, amma cikin shekara 15 sai da muka biya biliyan 44 da dola. Biliyan 5 muka ranta, amma gudun suka yi ta zama ruwa suka yi ta har cikin shekara 13 ko 14 abinda muka biya biliyan 44. Shin alheri ne wannan? Mukalla cewar kamar su kuɗin da kike magana wani abu ne na cewar ba kuɗi bane na saya wurinka. Shi ko ma'aikacin banki kwata-kwata duk duniyan nan ba shi da wani sana'a sai ya sayo kuɗi ya sayar da kuɗi. Amma shi su ba kuɗi bane na saya wurinka. Abinda kenan, shin hanyoyin nan nike so in gyara da ni da kai muke da hanyoyin nan, ka bani kuɗi kaza in gyara hanyoyin nan, in na gyara hanyoyin nan zan anshi hanyoyin nan haya wurinka har in zo in biya ka kuɗinka. Kin gane? Shi ne muke ba shi gwamnatin shawara. Ta kalli sauran kasashen duniya, ta kalli America, ta kalli Ingila, ta kalli France, ta kalli duka kasashen duniya nan babu inda yanzu ba su buɗe kunnuwansu ba. Suka koma suna yin harkar kuɗi ba tare da wannan maganar kuɗin ruwa ba. Na san gidajen abunan mai ake ce musu gidajen jirgi tare da tashar jirgin sama da yawa waɗanda cewar hanyar da aka bi aka yi su ba tare da hanya ba ce ta ansa bashi da ruwa. Wannan hanyar da kike magana ta jirgin ƙasa ba tare da bashi ba, zan iya ce ma gina mana hanyar jirgi tun daga Lagos ta kai mana Kano. Biliyan nawa ne zai kasance maka? Zai kasance kai zan bi da muku abinda za ta kasance mani, za ta kasance mani a biliyan 3 ko 4 ko 5 na dola. In na gina zan sai da muku shi biliyan 5 ko 6 in ƙara muku biliyan 2 bisa. Na ji na saya wannan daga nan an gama ta wuce ba ƙarin kuma go bisa. Wannan biliyan 5 da Obasanjo ya ranta ake mai ke magana, idan da hanya ce muka ce a gina mamu ko a ce a hiddo mamu jirgin ruwa ko mu ce a gyara mamu lantarkin mu a Najeriya a biliyan 5, amma kuma ku zo mun ba ku riba kashi 50% riba wanda yake ya kasance biliyan 2.5, shine abin da zaka biya kenan ba wannan biliyan 44 ba. Tattalin arzikin Najeriya wannan Buhari ya ku kokarin shi kuma yayi daidai, amma kullum muna ƙara fada don Allah don Annabi mu ƙara kallon duniya, mu ƙara amfani da basira, mu gashin yaya sauran mutane suke. Lokacin da Buhari ya zo zuwan harko sai yayi wani ana ce suna ce mashi swapping trade by barter, shin zan baka mai na ganga kaza ka zo kai mani kaza ko ka bani kaza, shin bai zauna ba zauna zaman lafiya ba a duniya, shin dole ne ka
ji shirin ba ka manda.
Wato wannan wato kullun abin da ke cutar da mu shine cewa idan muka yi boko maimakon mu dauki boko cikin ni nika dauki boko cikin aji uku ko dai boko ya zama mani boko sana'a boko fahimta, wato abin magana shine abin da ka koya mani zan zo in zauna da shi in kalli jama'a ta in kalli kasa ta in kalli shi yaya zan hidda kasa ta yaya zai mani amfani. Kin gane ba dole bane ba abin da yayi maka amfani a Ingila ko yayi maka amfani a America yayi mani. Ba dole bane ba yanzu ƴan matanmu da ke zuwa su sanya gashi su lillika din nan, ba dole bane masu kyau ko kuma su kalla a ce su turawa ne, amma gyaran gashi yana da kyau, yaya za a in gyara gashi da ya zama na wane ne ya zama nawa yayi abin shi. This is abun da ke damun mu a ƙasar mu. Idan duk lokacin da zamu yi kasafin kuɗi mu zauna mu tunanin cewar shin menene yanzu me muke so mu yi, a'a muna son mu ga cewar hanyar mu ta abin mambila dinmu muna son mu sanya kuɗi mu zo mu gyara, mun sanya billion 9.something billion na gyara wannan, amma sai muka ga cewar wannan kuɗin ranto su zamu yi, sai muka ce to ku ku zo ku hada mu shi a billion nawa za ku yi mu shi gaba daya, mun in kun yi kun gama mun sayi shi billion kaza, a wannan su ne zamu yi ta biyan ku ba kuɗin zamu ba ku ba.
To bari in dawo gare ka Alhaji Adamu Dubbo, dukan ku nan kun yi aikin banki, kun san sha'anin harkan kuɗin nan da sauransu. Yanzu nake samu wani sabon labari daga wajen Alhaji Sani Aminu cewa an ci bashi dalar Amurka biliyan 5 cikin shekaru 15, an biya biliyan 40 da wani abu. To shin dole ne sai an ci bashi?
In cin bashi bai da wani kuskure, bai da wani laifi, in za ka yi amfani da kuɗin bisa abin da ka ce za ka yi amfani da su. Yanzu zamani sojoji da ke cewa an karɓi biliyan 5 ya zama biliyan 40 ɗin, an aiki da kuɗin ne? Ai kuɗi
sojoji ne ke maka bana ba. Abin da ke magana Madina ba wai duk inda kika ji magana ba ka da ƙasar duniya wadda za ta baka bashi ta ji daɗin ka biya ta bashi. Bashi a wurin ƙasashen Turawa a waje investment ne. Bashi ni na aikin banki, na san aikin banki. Duk bankin da ya baka kuɗi yau yana tunanin cewa a kuɗin ka su ta abin da su ta akurin kana biyan interest. Su ta haihuwa kana biyan interest. Na rantse baki da Allah ba mai bina bashi. A lokacin da aka baka kuɗi da ruwa ka samu miskilan fuya, akwai kuɗin ba interest din da zaka biya a ƙarshe sai ka biya over 200% kishi 200% na wannan bashin. Kuma in fact duniya duk wani addini da kika sani na duniya babu wani wanda bai kyamaci bashi da ruwa.
Ai riba haramun ne, amma kuma mun waye gari mun samu kanmu a cikin wani yanayi wanda gwamnati ba za ta iya yin komai ba sai ta ci bashi da ruwa. Ya ka yayi so abin da nake son Mallam Sani ya gane shine dauki yanzu kaman ma'aikatar tonon mai NNPC akwai abin da ake cewa joint venture, sai a dauko company daga kasashen waje masu wanda suka kware wajen tonon man, sai a zo a ce to ka tona mai mu sayar, ni in dauki kashi 60 kai ka dauki kashi 40, da ka kudin da za a kashe wajen tona man kai mai daukan riba kashi 60 ina kai zaka kawo kudin kashewa na fito da man kashi 60. A kullu yaumin gwamnatin Najeriya ba ta biyan nata kuɗin kan lokaci, ba ta biya kullun, sai ta cewa
kuma laifi ne haka,
laifi ne, sai ta cewa wannan kamfanonin ku ci gaba ku yi mu tattara za mu biya ku ruwa akai lokacin da muka samu kuɗi sai mu mayar muku, ya zai kuɗin ba zai taro ya yawa ba. Daya kenan. Na biyu, wannan magana da yake cewa ba ni gishirin ba ka manda, Najeriya memba ce ta binna na OPEC, ungiyar OPEC masu sai da mai. OPEC a dokokinta sun hana ba ni gishirin ba kamanda.
Buhari yana cikin muna cikin OPEC, Buhari ya shugaban kasa ya ce na fita daga OPEC dinan idan abun na cutar da ni. Shin idan abun na cutar da ni shin dole in shige shi?
Abin da nake cewa muddin Najeriya ta yadda tana cikin OPEC, bungiyar OPEC, to dole ka bi dokokinta. In yau shugaban kasa ya ce mu fita OPEC domin mu yi abin da muka ga dama da mu fi sabilillahi sai mu fita, kasa ce muka zauna muka ce muna cikin OPEC, OPEC dinan kungiya ce tana da dokokinta, ko mu bi dokokinta muna cikin kungiyar ko kuma mu fita. Yanzu kasar Russia tana cikin OPEC ne? Ba ta cikin OPEC. duk duniya ba kasar da ta kai Russia sai yawan sai da mai ko Saudi Arabia ba ta kai su ba amma ba su ci
amma suna da yawan man da Saudi Arabia ke da ita
ba su da yawan man da Saudi Arabia take da ita amma sun fi Saudi Arabia yawan sai da mai domin Saudi Arabia tana cikin OPEC OPEC ta sa mata iyaka cewa ba za ku iya sai da fiye da ganga miliyan 9 a rana ba mu ko miliyan 2.3 ga ba mu ganga so dole ne ka bi dokokinta abinda ake cewa shine in an karbi bashi ayi amfani da shi kuma kada a karbi bashi a biya albashi domin kudin ba za su dawo ba in ka karbi bashi kai hanya ko kai gada ko kai gona ko kai aikin lantarki da shi yadda za a kamar ya zama to kamar zuba jari ka juya kudin za a same su
da dawo sai kin gane ko wannan ta kalma abu ne nace bashi din nan yana da matsala shin idan lokacin da kai kudi ka sau kuma mu a al'adarmu ta Afirka da Najeriya da sauransu sace-sacen nan suna da yawa shin baka kallon hanya wadda kuma zaka nemo hanya wadda ba sace ta za ta rage idan lokacin ne nazo nace ma ginin gid abin nan din zan zaka yi mana asad din nan naka zan saya ba bashin kudin ka nake so ba kudin nan ne idan karanto su zaka je ka aje su ka sace amma idan asad din nan ne kake so ka saya ai maka budget din mu mun ce zamu yi kaza nace budget din nan namu good and fine zamu yi ba sai mun zanto kudi ba mun zo mun yi dauki komai kake so yanzu dauki mun ce zamu yi housing akwai housing abin da muka
gidaje
shin mun hida abin ba sai naje na ranto kudi ba wanda za a zo mutane su kwasa su sace za a yi wannan a'a gidaje nake so in gina miliyan kaza ko gilla biliyan kaza nake so in gina nawa ne muka waje ga da muka wani da wani ko kamfani kaza ku zo ku gina wadda gidajen in mun sai da gidajen ko mun samu kudin zamu biya ku ba wai zancen kudi ba muka ansa a lokacin da nayi wannan kai din nan ka tabbata har ga Allah idan ka hito da kudin ka ka zo ka ce ka bari wani ya saci kudin nan gidajen nan ba za su ginu ba kuma a yaddade ne mu cewa idan gidajen nan ba su ginu ba bana biyan ka idan sai gidajen nan an yi su an ga masu sun an ba mu su sannan zamu biya ka ya sha bamban da cewa ne ba ni kudin ka in ba wani da wani minista wani ko director wani ya je ya gina min gidaje a ciki ya sata wannan ya sata wannan ya sata abinda muke magana a kullun je ki anaji akwai lokacin da dole ka je ka samu ka ranto kudin a wani wuri amma ai anan abin da nake magana cewa ya kamata mu bude fuskan mu mu bude ilimin mu bude kwalwan mu mu kalli duniya inda take nufa mu kalli cewa su turawan da muke kokari su yau a Ingila akwai Islamic banks guda biyu ko uku yau a America suna Islamic finance yau a France suna yi yau a ko ina a kasar duniya saboda me saboda saukin da ke ga abun
Jama'a anan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu Alhaji Adamu Mu'azu Modibo da Malam Ishau Aliyu da Alhaji Sani Aliyu Dutsin ma da wakilin murar Amurka dake Abuja Madina Dauda da Solomon Abu da Chubahiro Diodine da suka taimaka wurin daidaita sauti ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya
A gaida Salihu yanzu kuma ga baban gidan Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Za mu fara shirin ne da rahoton da jaridar The Nation ta buga wanda ta ruwaito shugaban hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya Ibrahim Magu na cewa yanzu haka hukumar ta gano naira biliyan 2.8 da ta kwato daga hannun barayin fansho a ofishin shugaban ma'aikatan Najeriya da kuma hukumar 'yan sanda ta ƙasar. Shugaban hukumar ta EFCC ya musanta rahotannin da ake bazawa cewa an sace irin waɗannan kuɗaɗe da kaddarori da hukumar ta kama daga barayin na biro. Ita kuwa jaridar The Vanguard ta dauko ɗaya daga cikin manyan labaran da yanzu haka ya mamaye kafafen yaɗa labaran duniya ne wato zanga-zangar da yanzu haka ake yi a ƙasashen Larabawa da na Musulmai game da furucin shugaban Amurka Donald Trump da cewa Amurka za ta maida ofishin jakadantanta a birnin Jerusalem. Jaridar The Vanguard ta ruwaito sa'in sanda ya kaure ne tsakanin shugaban ƙasar Turkiyya Recep Erdogan da kuma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu, inda dukkanin shugabannin ke kiran kasashen juna, wato kasashen da ke taimakawa ta'addanci da kuma kisan wayanda basu ji ba basu gani ba. A bangare daya, jaridar Leadership ta dauko labari ne wanda ya mamaye Najeriya a ƙarshen mako, wato zaben shugabannin jam'iyyar PDP mai adawa da aka gudanar, wanda kuma a ƙarshe aka bayyana Chief Uche Secondos a matsayin wanda ya lashe zaben. Sai dai a cewar jaridar The Leadership, Professor Tunde Adeniran da ya fito daga yankin kudu maso yammacin Najeriya, ya bayyana tantama da kuma rashin amincewa da wannan zabe da aka gudanar. Abinda jaridar ta ce, har yanzu da sauran runa a kaba ga jam'iyyar ta PDP mai adawa. Ita ma bangaren ta jaridar da Dizje ta ruwaito rahoton zaben shugabannin jam'iyyar ta PDP ne, inda ta ruwaito sabon shugaban jam'iyyar Mr. Uche Secondos daga yankin kudu maso kudancin Najeriya, yana shan alwashin daukan matakai da zai tabbatar da haɗin kan ƴaƴan jam'iyyar ta PDP da kuma tabbatar da ganin cewa jam'iyyar ta sake karɓe ragaman shugabanci a shekara ta 2019 daga hannun jam'iyyar APC. Ita kuwa jaridar Daily Trust ta ruwaito labari ne da ke cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari a yau zai tashi zuwa kasar Faransa domin halartar wani taro na kare muhalli da kuma yaƙi da dumamar yanayi na duniya. Taron wanda kasar Faransa da kuma wasu ƙungiyoyin kare muhalli ta duniya suka shirya za a gudanar da shi ne a birnin Paris. Sadarwar da mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin yaɗa labarai Femi Adesina ya fita na cewa shugaba Muhammadu Buhari da kuma shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron za su yi wata ganawa a gefe guda kafin wannan taro da za a gudanar. Da wannan labari ne kuma muke kammala sharhin jaridan namu na wannan safiya. A huta lafiya.
To madalla a gaida Babangida Jibrin, yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke ajiye mana kan na'urar mu.
Assalamu alaikum BOA mai magana Alhara Fara Gashuwa, babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da abin da ke faruwa, wanda Amurka da Isra'ila suke nuna karfa-karfa, suke nuna sun fi kowa karfi a duniya, saboda suna nuna wa Falastinawa cin zarafi, suna nuna duk duniya ba masu karfinsu. To su sani da cewar Allah zai iya mai da su, zai dawo da su baya. Wanda abinda suke yi muna bakin ciki da shi, muna Allah wadare da su.
Assalamu alaikum, muna fatan Allah ya yi mana.
Assalamu alaikum, sunana Dr. Haruna Damba Badoga, ɗalibi a kwalejin ilimi na Alhaji Garba Zagada. To alhamdulillah ala kulli hal, ina kira ko kuma ina farkar da ƴan uwana ƴan Najeriya cewa tun daga yanzu mu daura damarar fatattakar duk wani shugaban da ƙuri'un ne suka yi sanadiyar hawansa kujerar da yake tutiya da ita, muddin dai ba su kyautata mana ba. Ganin cewa mun zaɓe su amma su kuma sun manta da mu, ba su damu da mu ba, ba sa waiwaitar mu, sai in zaɓe ya zo sannan kuma su ce za su yi gazuwa, suna bin mu gida-gida, suna bin mu domin yin baran ƙuri'unmu.
To madalla, muna godiya ga duk wanda suka samu dama aiko mana sakonni. Sai a ci gaba da aikowa, mu kuma za mu ci gaba da sakawa. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaice, sabbin zanga-zanga sun barke jiya Lahadi a fadin duniyar musulmi da Larabawa, na nuna rashin amincewa da shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke ta amincewa da birnin Quds a matsayin babban birnin kasar Isra'ila. Majalisar Dinkin Duniya ta ce lokaci na fi ƙurewa na warware rigimar yankin ruwan Koriya cikin lumana. Jeffrey Feltman, karamin sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ɓangaren siyasa, ya ziyarci Koriya ta Arewa a wannan satin, inda ya gana da ministan harkokin waje Ri Yong-ho da kuma mataimakin minista Park Yong-guk. Kafar labarai ta gwamnatin Koriya ta Arewa ta ce ɓangarorin biyu sun amince su riƙa ganawa akai-akai.
To madalla, masu sauraron, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi. sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu mu da Ibrahim Kalmasi Garbari ta na gabatarwa sai Chubahiro Diodone wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Craig Burns. Ni Sarfil Hashin kuma yake cewa a huta lafiya. Assalamu alaikum.